Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 19 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Kuma Keri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kashedi a jiya Litinin cewa wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar sa. Shugaban kasar Syria Bashar Assad ya bayyana nadamarsa ga cijewar shirin shiga tsakanin bangarorin adawar Syria a Geneva da Majalisar Dinkin Duniya ya shirya a makon da ya gabata. Kweta babban birnin lardin Balochistan na kasar Pakistan ya sake shiga labaran duniya biyo bayan wasu ƴan kunar bakin wake da suka kai wa wani coci mai jike da jama'a hari.
To kanin labaran kenan. A wani zaman majalisar dokoki, jama'a a jihar Niger sun bayyana ra'ayoyinsu game da batun kwaskwarewa kundin tsarin mulkin Najeriya.
Ra'ayinku da kuka bayar gaban abin da za su je su aiwatar kuma daban, mafi yawanci yakan faru a haka.
To yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ke cewa ta tura masu bincike game da rikicin Numan, wasu 'yan Najeriya kuma ca suke.
Soriya za ka iske an zo an yi fitina, an sa kwamiti an gano waɗanda suka yi, saboda kila shahuda mai ne sai ka ji magana ta mutu.
To kamar kowace ranar Talata, Ali Musaban Sakkwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, inda a yau za a ji wani sabon shiri game da siyasar jihar Taraba. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kashedi a jiya Litinin cewa wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar, sai dai ya yi alkawarin kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta da kamar tada Amurka daga bacci. Da yake bayyana sabuwar dabararsa ta tsaron kasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin Washington, Trump ya bayyana Rasha da China a matsayin babban damuwarsa, yana cewar kasashen biyu suna kalubalantar darajar Amurka da tasirinta da kuma arzikinta. Amma ya yi alkawarin Washington karkashin jagorancin shi ba za ta ja da baya ba. Trump ya ce sabuwar dabarar tsaron kasar da ya bayyana a matsayin sake komawa ga hikimar iyayen kasa za ta zama tafarki ko kuma taswiran ci gaban Amurka. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi amfani da karfinta na hawan kujerar naki a Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin ta tare kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wanda ya yi watsi da shawaran Amurka da Amurka ta dauka na daukar birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma ta mayar da ofishin jakadancinta a wurin. Babu wata ƙasa da za ta faɗa wa Amurka inda za ta kai ofishin jakadancinta, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley.
Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya bayyana da namarsa kan cijewar shirin shiga tsakanin bangarorin da ke adawa da juna a Syria da ake yi a Geneva, wanda Majalisar Dinkin Duniya da kuma ke ɗaukar shirin da kuma sauran wasu da abin ya shafa. Sai dai yana kyautata zaton samun kyakkyawan sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi cikin watan Fabrairun shekara 2018 a birnin Sochi da Rasha kuma ke ɗaukar nauyinta. Waɗanda ake tattaunawa da su a Geneva 'yan adawar Siriya ne da ba su wakiltar mutanen Siriya, kuma an yi wannan tattaunawa har na tsawon shekaru uku amma babu wata nasarar da aka samu a Geneva. Asad ya faɗa wa manema labarai hakan a safiyar jiya Litini a birnin Damascus, sai dai yana fatan akwai rawar da Majalisar Dinkin Duniya za ta iya takawa nan gaba a shirin zaman lafiyar da ake yi a Syria. Shirin tattaunawar zaman lafiya tsakanin bangarorin Siriya yayi zama sau takwas a Geneva amma babu wata nasarar kirki da aka samu. Wannan ne kuma yayi dalilin wata tattaunawa a wannan mako a birnin New York tsakanin manzon majalisar dinkin duniya na musamman a Siriya Stephane de Mistura da sakatare janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres da kuma kwamitin sulhu majalisar dinkin duniya.
Waɗannan labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuwaita babban birnin lardin Balochistan na ƙasar Pakistan ya sake shiga labaran duniya biyo bayan wasu ƴan ƙunar bakin wake su biyu da suka kaiwa wani coci mai cike da jama'a hari a ranar Lahadi. An kashe mabiya addinin karin kan wasu kuma sun jikata. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan hari ta kafar yada labaranta ta Amaq sai dai ba ta bada wata shaida da ke tabbatar da ikirarinta ba. Masana aikin soja a Pakistan suna ganin an samu ana samun karuwan ayyukan ta'addanci a Balochistan a cikin wannan lokacin, amma dai sun ce akwai karancin shaida ko kuma babu wata shaida da ke tabbatar da akwai mayakan ISIS a cikin wannan gundumar.
Jam'iyyar mai mulkin Afirka ta Kudu ANC ta zabi Ramaphosa a matsayin sabon shugabanta. Yanzu Ramaphosa ne ake masa ganin dan takara da ke kan gaba da zai iya zama shugaban Afirka ta Kudu idan kasar ta gudanar da zabi a shekarar 2019. Yayi nasara ne akan tsohuwar minista Nkosazana Dlamini-Zuma. Kusan wakilai 5,000 na jam'iyyar ANC ne suka zabi shugaban jam'iyyar na yanzu a babban taron jam'iyyar da aka yi a Johannesburg. Ramaphosa ya gaji shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda ya sauka daga shugabancin jam'iyyar a yayin da yake fuskantar abun fallasa na rashawa da dama. Zuma dai ya ci gaba da shugabancin Afirka ta Kudu har zuwa ko kuma zai ci gaba da shugabancin Afirka ta Kudu har zuwa shekarar 2019. Jam'iyyar ANC ita ce ke lashe duk wani zaben kasar. Tun bayan da aka kawo ƙarshen mulkin farar fata marasa rinjaye a shekarar 1994.
Jirgin ƙasa na Amtrak ya goce a jihar Washington da ke arewa maso yammacin Amurka a jiya Litinin a karon farko da ya fara bin sabuwar hanya, inda tarugun jirgin guda uku suka faɗi a kan babban hanyar zirga-zirgar motoci wanda yake haɗa jihohin ƙasar kuma suka kashe mutane uku. Jami'an yankin sun ce sama da mutane 100 ne suka jikata yayin da tarugu 13 cikin tarugun jirgin 14 suka goce daga layin dogo. Mai magana da yawun jami'an sintiri na jihar Washington Brooke Boya ta ce motoci 5 da wasu motocin daukar kaya guda 2 tarugun jirgi da suka goce suka taba su. Wasu masu motoci kuma sun jikata amma babu wanda ya mutu a cewar hukumomi. Wannan hadarin yayi matukar muni, inji kakakin ƴan sandan karamin hukumar da ake kira Aid Troya ya da faɗa wa manema labarai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka sani, Najeriya na ci gaba da jin ra'ayin jama'a a fadin kasar game da shirin yin kwaskwarima ga kundin tsarin mulkin kasar. Na baya-bayan sauraren ra'ayin jama'a din an yi shi ne a majalisar dokokin jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
A taron da ya yi shugaban majalisar dokokin jihar Niger Ahmed Marafagu ne ya ce majalisar dokokin Najeriya ce ta turo masu bukatar yin hakan. Akwai dai abubuwa kimanin 15 da ake son a duba fasalinsu a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na yanzu da suka hada da rage yawan shekarun matasa masu bukatar shiga takarar neman mukamin siyasa daga shekaru 30 zuwa 25 da kuma tabbatar da yin hukunci mai tsanani ga waɗanda aka samu da laifin aikata fyaɗe, sannan da tsarin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin Najeriya Honorable Gambo Tanko da ya halarci wannan taro ga abin da yake cewa
in kudi yaje direct daga federal government zuwa account din chairman shi zai kawo ci gaban wannan karamar hukuma din kuma zai hana mutane daga karamar hukuma su zo state
amma wasu na ganin suna fargaba ma ku kan ku shugabannin kananan hukumomi a rika ba ku kudaden jama'a dan ba ku tafiyar da su yadda ya kamata
yau in an baka kudin karamin hukuma naka kai kanka ku jama'an nan karamin hukuma nan ku kuke da power da za ku dubi menene ake da kudin ku
to sai dai ana shi gefen shugaban jam'iyyar adawa ta Abga a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya ce taron ma ba shi da wani tasiri
eh to a daidai wannan lokacin kana iya cewa ba da wani tasiri domin mafi yawanci ba yau aka saba irin waɗannan ba sai su riga sun doki ra'ayinsu sannan su kira ku su ce muku ga abin da suke so a yi wanda ra'ayinku daban da kuka bayar abin da za su je su aiwatar kuma daban mafi yawanci yakan faru a haka
shugaban kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin gudanar da wannan aiki Honorable Bello Agwara ya ce za su tura wa majalisar ƙasa ra'ayoyin da suka samu daga jama'a
satin can da aka kawo mana wa'annan takardun muka raba mu junan muka ce kowa ya je duba ba za mu shiga zauren majalisa ba mu aiwata sai in mai wannan taron
kai aiwata za ku kai wannan rahoton naku can majalisa
in Allah ya danna da sati daya za mu aika da wannan rahoton a can majalisan tarayya insha Allah
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Gaida Mustafa da wannan rahoton daga jihar Niger kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda rundunar ƴan sandan kasar ta ce ta tura kwadarru su binciko musabbabin mummunan rikicin nan da aka yi a numan kwanan nan da zummar ladabtar da waɗanda suka haddasa Hassan Maina kaina gare ka
The IGP promised a thorough investigation into the incident in Adamawa and as we speak police investigators are on the ground
Kakakin headquarter rundunar ƴan sandan Najeriya kenan CSP Jima Moshood ya bayyana cewar su feta jami'an ƴan sanda wanda ya alƙawarin kaddamar da bincike akan rikicin da aka yi nan numan a jihar Adamawa a halin yanzu kwararru masu gudanar da bincike sun isa can don fara kaddamar da wannan aiki gadan-gadan za a yi namijin kokari don tabbatar da an gano waɗanda suka haddasa wannan yamutsi don a kamo su a kuma gurfanar da su domin ya zamanto darasi ga na baya muna kuma gargaɗi ga duk masu tare zuwa nasi da siwa kansu kiyamun laili in ba haka ba to tabbaci hakika za su yaba wa ayazaki
the full weight of the law will be applied on anybody that tried to forget for that trouble
Alhaji Dodo Oroji na daya daga cikin shugabannin makiyaya a Najeriya
ya kamata a kasar nan hukuma su tabbatar da cewa duk wani mutum da ya saba yayi wani abu da zai kashe wani ya kamata a kamo shi ko shi waye ko me mukamin shi ko me matsayinsa a hukunta shi amma yadda ake daukar wasu su kai ma wasu hari su kashe su bayan sun kashe su ai shiru ya kamata masu tsaro a kasar nan duk wani mutum idan yayi abin da bai da yake zai kashe wani dan adam to ya kamata a kamo shi miye dalilin da zai kashe wani
a cewar shugaban kungiyar matasa na jihohin arewacin Najeriya 19 Imrana Wadanas hukunta duk wanda aka samu da hannu dumu-dumu a cikin laifi ne kadai zai iya magance ci gaba da aukuwar gingimin a kasar nan nan gaba
ai duk inda aka waye gari a kasa ba doka babu shari'a to dole ake samu matsala so da yawa zaka iske an zo an yi fitina an sa committee an gano waɗanda suka yi saboda kila shahuda mai ne sai ka ji magana ta mutu amma daga inda mutum yake ganin cewa ni in nayi ai ina da uwa a gindin murhu ko kuma ni yaron wane kuma ni dan wane ne to gomaji zai yi to duk mafi ala'a nan shine doka ta rika yin aikin ta wanda duk aka samu da laifi a tabbatar da an gurfanar da shi gaban shari'a kuma ta mashi hukunci irin wanda ya dace
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan bincike na headquarter ɗin sandan Najeriya zai yi akan maina kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ni muri na muso juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna
wannan haka yake kuma a gaida Hassan To kowani karin haske ministan tsaron Najeriya General Mansurur Dan Ali zai yi game da dalilin shugaban Najeriya na tsawaita wa'adin shugabannin sojojin Najeriya.
Mai girma shugaban kasar Najeriya yayi nazari akan abubuwa da yawa, ya duba ya gani cewa a dukkan su abubuwan da yayi nazari akan su, ya ga su waɗannan mutane sun yi kokari, a cikin su akwai maganar fadan da ake na da yan ta'adda gabacin Najeriya da kuma kudu maso kudu, inda ake abin nan fama da su masu fama da abin nan na mai. Haka kuma a cikin kasa gaba daya, irin wurare da yawa da yawa an samu tashin hankalulla, waɗanda su waɗannan jami'an soja sun yi kokari irin ya da ɓazata ba ma sun wuce haka. To shi yasa ya duba ya ga cewa yadda constitution ya ba shi dama, to yana da dama ya ƙara musu tenuwa nasu a gaba. To abinda ya faru kenan.
To sai a bi mu a shirin wani hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
To ku su tsorata, me yasa kuka tsorata?
A'a, mun tsorata, mun muna roƙon su da Darius. Muna roƙon su sai da Darius. In sun zo da Darius shikenan, aikin mu ya ƙare. Dan saboda mun san cewa wannan gwamnati din ba wani abu da ba, wallahi ba mu tsoron shi ko kadan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadar mu da ku a wani sabon shiri da saka mai wuya. Wai kam me babbar matsala ga duk wani gwamnati a Najeriya ne?
Sunana Ilyas Mu'azzu Shagar. In kana so ka gama lafiya, ka tabbatar ka biya albashi. Albashin ma'aikaci guda ɗaya da kake gani yana zuwa ga ma'aikata da kuɗuwa talakawa 20, kowane ma'aikaci yana taimakon talakawa 20 a bayansa. Da zaran baka biya wannan ba, ka rendering wa'annan talakawan ba cikin wani kunshi na rayuwa na farko kenan. Sannan na biyu, ba aiki kwata-kwata, ba wai kuma ba kuɗi ba, an bada Paris Club din nan so uku, sannan an bada abun nan bailout so biyu, ba aikin da aka yi kwanan nan. An House of Assembly ta bada approval na biliyan biyu, an karɓe su akan zabiya albashi da gratuity. Shiru kake ji mala ya ci shiruwa.
Watakila haushin ma'aikata da ba sa samun albashin su a kankari ita ce babbar matsalar da su ma'aikatan za su tuna idan sun je jefa ƙuri'unsu a zaɓuɓɓuka na gaba a Najeriya. Amma ko bayan wannan matsalar, akwai matsalolin cikin gida da ke fuskantar su kansu jam'iyyun, wanda zai iya haifar musu da cikas a wannan zaɓe mai zuwa na shekarar 2019. A zaman da ake yau a Najeriya, jihohi biyu ne kawai PDP take mulki a arewacin ƙasar, Gombe da Taraba. Da sauran jihohi 17 na yankin suna hannun APC ne. To amma abin haka zai ci gaba ko a bayan zaben shekarar 2019? Akwai masu sharhi a harkokin siyasa da suka ce wai ƙura ko kuma guguwar Buhari ce ta sa aka zaɓi galibin 'yan siyasa da ke kan kujerun mulki da yawa a yau, kama daga gwamnoni zuwa ga 'yan majalisun dokoki na tarayya da jihohi. Kuma ganin inda aka fito a shekarun nan biyu zuwa uku da suka gabata tun bayan zaɓen da aka yi na shekarar 2015 a ƙarƙashin mulkin APC, ya sa wasu irinsu Sanata Shehu Sani suna ganin cewa ba wata guguwar da za ta cece ɗan siyasa a zaɓen shekarar 2019 idan ba shi yi wa kansa yaƙi ba, ko kuma an yi sa'a an samu ya daɗaɗawa mazaɓarsa. To kan wannan magana ta hasashe da watakila al'umma za su canja ne a zaɓe mai zuwa, za mu tashi a cigaban muhawarar da muke kan siyasar jihar Taraba, inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa Alhaji Inu Bakari na PDP da Aaron Atimas na APC a zaman da suka yi a Jalingo, inda shi Ibrahim ɗin yake tambayar shi wakilin na PDP cewa.
Alhaji Inu Bakari, kuna NPDP, kuna da anya za ku gabatar ku a shekarar 2019?
A wannan kuma kai ma ka faɗa, duk wani abin da ke magana nan duka issue ne wanda yake kalila, mutane kalila wanda suka bar PDP da suke wannan kide-kide na irin su Aaron Atimas. Mu PDP muna nan daram, kamar da gwamnati ce daram dam-dam. In Allah ya yarda, insha Allah, ba mu wani cikin komi, PDP ta lashe zabe a nan Taraba, insha Allah.
Ta zaccin za ku yi ko kuma?
A to dama ba, takwa-takwa za ka bayar a constitution, dama kai me yake so a yi?
Wani tsari mulki ko kuma
tsari mulki ta bada cewa ka yi shekara hudu, in ka kare kuma sai ka yi shekara hudu.
To ku su tsorata, me yasa kuka tsorata?
A'a, mun tsorata, mun muna roƙon su da Darius. Muna roƙon su sai da Darius. In sun zo da Darius shikenan, aikin mu ya kare. Babu da wani aiki, dan saboda mun san cewa wannan gwamnati din ba wani abu da ba, wallahi ba mu tsoron shi ko kadan. A'a, wato ai da lokacin da suke rubutawa da biro ba a zabe, kaga PDP za su ci zaɓe. Amma yanzu ana maganan ka dankula ya tafi Abuja daga wurin a turo muku ga abin da aka dankula. ko wani tsoro kuma zamu yi
a baya ma
ai ba magana ai ai duk abinda ka kaga duk abun da PDP suka kasar nan ai ba zabe sai dai kawai amfani da jama'an tsaro da INEC a ga a rubuta a kawo a fada amma yanzu abun ya kare dan haka ba zai yiwu ba dan haka duk ma menene ake nufin da sauraron haka dan haka mu muna cewa a zabe shi amma ina son tabbatar muka da ikon Allah da yadda Allah in Allah ya yadda APC ta riga ta kafa gwamnati a Taraba
to lalle ku kamar da ga muku mun kusan mu zo ga shirye amma tabbata zai alade nuna misali kacewa tsare da demokradiya shine a ba kowa yanci kun tashi zabe a za ku saki dora ne ko kuma a za ku yi kancewa kowa ya zo ya tsaya dan takara kuma da domin yanzu an ce a jami'ar ku akwai masu nema sun fi fiye da mutane 7
to ai abubuwa ne wanda yake kasan tsarin nan PDP yanzu ta take ta dawo sabuwar wata rebranding ake kiranta ta zama ta rebranded PDP in Allah ya da wannan duka irin abin da ke cewa na san an yi kuskure nan ba daga baya amma kuma yanzu da an gyara gyara ake so a yi nan in sha Allah ka ga za a yi national convention wanda za a zabi ainihin zabin kasa wanda zai zo duk lokacin nan an samu national chairman abin da kire biyo bayar da PDP yanzu tsari ne wanda yake na matsafta in Allah ya dabara za a ce a don wani shi yana na kaza duka kuma zai fito mana a demokradiyya ake yi a gano zai fito
misal aros kema kaji abin da shi Alhaji Inuba Kairi ya faɗa kema zama ka tabbata kan cewa yanzu mutun kan cewa koda yanzu haka wannan cicikuce ake ana ganin kaman cewa jami'ar ku ta APC bai san sa ba da batun shekara 2019 domin yanzu misali an ce UTC na son sanawa ita Aisha tana son ta koma kan kambunta kowa in yanzu an ce akwai fiye da mutane 9 suna son su takara gwamna anya wannan ba zai kawo muku tangarda ba
tangarda yanzu haka wannan integrity group da kake ji dinnan to mu is siyasa Taraba a APC dukkan mu kada kanmu mutum sun kai 7 bisa ga abin da kake fada suna neman gwamna ba ma fada da juna muna mitin akai kuma muka ce dan saboda ceto Taraba duk ran da lokaci yayi za a zanna a ce to ga waɗannan masu neman gwamna ko ba a ce a primary
yau ce a ga kaman ku ɗan gidan wata siyasa ce wato ku ɗan gidan UTC ne aka san ku
ce babu ko mutane da yawa waɗanda suke cikin integrity alisaniya integrity ne ta sujiya integrity babbai kai gama ya integrity
UTC
wai da sun UTC wai da kira nan ba wanda ya UTC aure da haka duk ɗan siyasan Taraba su ne suka hadu ba maganar UTC a ciki su ne suka hadu yanzu rigiman da muke da minister don saboda tana so ta dauko mana akidan PDP ta kawo da shi a cikin APC don mun ce a bari kowa wanda jama'a suke so a zabe shi ita kusa za su kwace party ta aje don saboda ita kadai muka ce a ba zai yiwu ba
to malamai bari mu dan ja muku burki kadan domin muna da muryar ita Hajiya Aisha din inda take bayani game da matsalolinta da waɗannan mutane da ke kiran kansu integrity na jam'iyyar su ta APC abinda take kallo a matsayin baraka ko me hada su
inda yasa suke wannan adawan da ni ba wani abu bane waɗanda dama ba su yi baba Buhari ba don suna PDP ne ko SDP suka zo suka dawo jam'iyya suka tarar kanmu a hadiya jam'iyya suka ce a kori duk ma'aikatan executive wato shugabannin jam'iyya muka ce wannan kuma ba zai yiwu ba domin ba abin da suka yi wa'anda wasu kuma daga cikin su wa'annan da suke kiran kansu integrity group su kuma wasu daga cikin su sun je suka ce za su yi aiki da Atiku ya ce musu lokaci bai yi ba suka ce ni na hana suka je ce musu lokaci bai yi ba sannan bai tabbatar zai tsaya ba suka je suka buɗe office suka yi mota suka yi branding mota da na gani na zo na ce mishi wannan abin zai jawo matsala na siyasa da ya kira su to order wato ya ja musu gargadi cewa lokaci bai ba kada su yi wannan abin shine suka ce ai ni na je na faɗa suka ce to ba su yin shi suka koma wurin Baba Buhari yanzu suna ihun Baba Buhari
wannan ba baraka ba kenan a jami'ar ki ta APC
ba baraka bane APC tana guda ɗaya tak a Taraba wanda yake gani tana hannun wani yana sai je karba ba sai je karba ba to su suke wannan abin amma mu a APC wallahi tallahi mun fi karfin su kuma su ma sun sani
Hajiya Aisha Juma'a Hassan kenan take bayani game da abin da ya hada ta da mutanen da ke kiran kansu integrity a cikin wannan jam'iyyar ta APC a can Taraba to bari mu bar ku ci gaba
wannan zamanin ya wuce ku je can in suke koma a PDP inda mai gidan nata ake zaton zai koma wurin sai su je su yi a can ai ka ji cewa Atiku wai mutane PDP suna neman Atiku ko kuma ita kuma tace Atiku mai gidanta ne wanda yafi magana siyasa to da yake mutun yana bugar da mai gidansa ba siyasa yake ba ai sai ta koma ta same shi sai su je su yi me yake cewa PDP amma a jam'iyyar APC ko fa abu ne
to gashi mun dauko gangara kuma lokaci a dan soma har zamanin sana mintuna 1 ko 2 ja Taraba kamar yadda na faɗa a shimfiɗe shi ne kan cewa ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankali dukkanin ku 'yan Taraba ne an ci siyasa ba da gaba ba yau da abin a tambaye ka na Alhaji ya za a yi a magance wannan tashin tashin na fitintinu da ke faruwa a jihar kan Taraba mu cire batun maganar jam'iyya
har ga Allah idan in akwai tashin hankali irin wannan abin da ya kamata a yi ita ainihin hukuma ta hukunta duk wanda aka sami su laifi su zancen kuma a samu kuma a fito ƙwarara a rinka ga ainihin manomai kuma makiya kada mutum su dauki ainihin doka a hannunsu su aikata abin da ke daidai ba gaskiyan kenan idan akwai wani damuwa tsakanin makiya da kuma manoma su sake akai muna da yan sanda a kowane local government an da kuma alƙali a kowane local government akwai hukuma akwai sarakai duk suna da local government ya kamata duk abin da ya faru duka a kawo wurin hukuma a kawo wurin alƙali a kawo wurin ma'anguwa su tattauna duk inda ta kawo ma'an jabi gamsu ba a tawar da shi har zuwa sama ya fi haka na akan abin amma na son kuma da Allah gyaran da ke son yi ni dama magana batun APC a ga yanzu na wallahi alhamdulillah shi kane na ya riga ya bayani wanda nake son yi ya mu magana kan ita
zamu samu lokaci sai dai ke mu bar wani lokaci ba dama to Mr. Aaron kamar yadda na faɗa mu yanzu mun cire batun maganar rigan siyasa da son su hakan kai dan Taraba ne har ga Allah ya kage ni za a magance tashina da fitin da ke faruwa a jihar kan Taraba
idan ba mu munafical talaka ba za a zanna lafiya duk abin da yake faruwa na shugabanci ne kawai bai da kyau idan shugabanci yana da adalci ba wanda zai fara dan uwansa ni na yi girma a nan Jalingo tun da nake yanzu shekara na kusan 60 ban taba jin an yi rigiman kabilanci ko na addini a muri inda nake girma ba ba wanda zai goma ba wanda rera wani don saboda wannan yana bai da shi ba amma duk harkar neman mulki da sauran duk kawo wannan damuwa din
to ga shi kuma malamai to muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana domin kammala wannan muhawara da kuma a cikin sa MPDP din za su yi amfani da misalin Jihohin Plateau da Benue da Kaduna wajen girka wata hujja sannan kuma shi ita wannan muhawara a gaban taron jama'ar Jalingo aka dauke ta saboda haka bayan kammala ta shi wakilin namu ya dauki ra'ayoyin wanda aka yi a gaban su domin jin abin da suka ji ko suka gani yanzu muna godiya ga su bakin namu Inuwa Bakari da kuma Aaron Atimas da kuma shi musamman Ibrahim Abdul Aziz din da ya shirya muhawara din a cikin Jalingo ya ko mana ita mu ko muka kawo muku ita a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington a huta lafiya
ta gaishe ku yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma a takaice
shugaban Amurka Donald Trump ya yi kashedi a jiya Litinin cewa wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar sai dai ya alƙawarin kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta tamkar ta da Amurka daga bacci da yake bayyana sabuwar dabarar ta tsaron kasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin Washington. Trump ya bayyana Russia da China a matsayin babban damuwarsa yana cewa ƙarƙashin wato ƙasashen guda biyu suna kalubalen da darajar Amurka da tasirinta da kuma arzikinta amma da yayi alƙawarin Washington ƙarƙashin jagorancinsa ba za ta ja da baya ba. Shugaban ƙasar Syria Bashar Assad ya bayyana nadamarsa ga cigewar shirin shiga tsakanin bangarorin adawar Syria a Geneva wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya a makon da ya gabata sai dai yana kyautzatun samun kyakkyawar sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi cikin watan Fabrairun shekarar 2018 a birnin Sochi da Russia za ta ɗauki nauyi. Kweta babban birnin lardin Balochistan na ƙasar Pakistan ya sake shiga labaran duniya biyu bayan wasu 'yan ƙunar baƙin wake su biyu da suka kai wani hari a wani babban coci cike da jama'a a ranar Lahadi. An kashe mabiya addinin Krista kana wasu daga ciki kuma suka jikata. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan hari ta kafar yaɗa labaranta ta Amak sai dai ba ta ba da shaida da ke tabbatar da ikirarinta ba. Jam'iyyar mai mulki a Afirka ta Kudu ta ANC ta zaɓi Ramaphosa a matsayin sabon shugabanta.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Baba Yakuma Kiri da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Salamu Abu da injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.